ilimi garkuwar dan adam
kan hakika ba da tangar da ba kan ji marar ilimi abun rainawa himma da kwazo kokayin musyinku
masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin shirin ilimi garkuwar dan adam a cikin shirin namu na yau zamu duba shawarar da ministan ilimi a Najeriya Dr. Tunji Alausa ya bayar na saki komawa wani tsarin ba da ilimi a Najeriya wato a maimakon tsarin nan na 6-3-3-4 ministan ya bada shawaran a koma tsari na shekaru 12 a primary da secondary sai shekara 4 a jami'a haka kuma za ku je martanin wasu ƴan Najeriya da suka ci gajiyar hukumar nan ta USAID da shugaban Amurka Donald Trump ya rusa abinda kuma suka ce zai haifar wa kasashe masu tasowa da ita kanta Amurkan da mai ido ba
jama'a kiran mu nake bisa dagewa bisa tattalin ne man sani ko wanne a maza da mata don wazanni
makon da ya gabata ne dai kafofin yaɗa labarai a Najeriya suka ruwaito ministan ilimin Najeriya Dr. Tunji Alausa na cewa gwamnatin Najeriya za ta soke tsarin ilimi na 6334 ko kuma 6334 wanda aka bullo da shi a zamanin tsohon shugaban mulkin sojan Najeriya General Ibrahim Barmasi Babangida ko da yake daga bisani dai ministan ilimin Dr. Tunji Alausa ya bayyana cewa shawara ya bayar ba wai yana nufin a rusa wancan tsohon tsarin bane
as 9 years from postgraduate education as the option in other parts of the world.
Minista ya bada shawaran a koma tsari na shekaru 12 a primary da secondary sai shekara 4 a jami'a. To kome iyaye da kuma masana ilimi ko fafutukar kare haƙƙin bil'adama za su ce game da wannan mataki ko niyya da gwamnatin tarayyar Najeriya ga dai Kwamar Musa Jika mai fafutukar kare haƙƙin bil'adama a Najeriya.
Wato ya kamata dai gwamnatin ta tsaya da tsari mai kyau wanda zai taimaki al'umma. Amma wannan tsare-tsaren nata wani lokaci yakan dan rikirkitar da musamman iyayen yara. Amma mu muna gani dan gyaran da ya kamata su yi ko kuma da su bashi a wancan tsarin na 6-3-3 kaga 4 kenan. Maimakon a ce an maida shi 12-4. Domin wannan shine muke gani kaman zai sa yaran su samu zumma na yin karatun da kuma maida hankali a yin karatun. Amma in ka tsaya duka ka auna kaman duka ma'aunin da yake. To amma wannan kaga an ce daga primary mutum zai shekara 6 ne. Daga nan kuma ya wuce kuma secondary ita ma ya shekara 6. So kaga shekara 12 kenan. Duk dai abin da ya guda ɗaya ne ake ta dambarwa akan shi. To amma mu muna kallon rashin tsari da kuma fitar da jadawali yanda ya kamata yanda su kansu iyaye din za su gane. Ni na fahimci yanda abin yake. To amma da dama kaga wasu ba su sani ba. So saboda haka ni abinda kullum muke kallo shine iyaye su sa ido su fahimci abin da gwamnati take nufi. Ko da yake wani lokaci idan gwamnatin ta tashi fitar da abu ba ta bada bayani wanda yake zai wayar da kan iyayen yara har ma su fahimci ma yanda abubuwan yake. Kaga magana ilimi din nan muna yawan wasa da shi da yawa na canje-canje da muke akan alƙaluma na yanda za a gudanar da shi. Wannan kuma wasan da muke yi shi yake dada kashe gwiwa na ƴaƴayenmu game da abin da ya shafi neman ilimin na tun daga matakin primary har zuwa secondary. Domin yanzu wani ba zai fahimci ma me ake nufi da wannan lissafin nasu ba. Amma a dada wayar da kan al'umma yanda za su gane sannan kuma su kuma dauke shi da muhimmanci. Domin da can ai haka ake yi ai. Amma ko da yake wancan dadin za ka ga zamanin ya juya ba irin yanda ake tafi da al'amura ba yanzu. Domin dadin akan yi shekara 6 ne a primary kuma a tafi kuma a shekara 5 ma a secondary mu a lokacin duk da muka yi. So kaga wannan wani abu ne wanda yake ana buƙatan wayar da kan mutane da kuma yanda kuma al'umma kuma za su fahimci yanda abin yake. Amma ana wasa da yawa da abin da ya shafi ilimi din nan.
To a waje ɗaya kuma wata shawara da ministan ya bayar har ila yau da ke ci gaba da haifar da Allah wadare daga ƴan Najeriya shine batun tsarin nan na daina amfani da harshen uwa a makarantun primary da secondary na ƙasar. A maimakon hakan ministan ya bada shawarar a bullo da tsarin amfani da harshen uwa a matakin makarantar nursery wato dai makarantar share fagen shiga primary abinda kuma masana suka ce ba karamin illa bane ga cigaban ilimi a Najeriya. Ga dai abinda Dr. Bashir Yankuzo shugaban sashen ilimin kimiyya a jami'ar kimiyya da fasaha fasaha dake garin Mina ta jihar Niger, kuma daya daga cikin malaman dake gaba-gaba wajen gadan an fara amfani da harshen uwa a makarantun Najeriya.
To mai da shi nursery, to ai nursery dama ba makaranta bane, nursery guri ne da uwaye ya kamata su dauki nauyin yayan su, yara su kasance gaban iyayen su. Karatu daga primary ake fara karatu, kaga implication din wannan policy din shine kawai dai an jefar da shi. To kuma bincike ya nuna shi gaban kasashe da daman gaske na da alaka da amfani da harshen uwa. Me yasa gwamnatin tarayya take ko kuma ake ba gwamnati tarayya shawara ta janye wannan? Shine abin damuwa. Na'am, duk abubuwan da aka tayar da cewa matsalolin wato aiwatar da policy din gaskiya ne, to amma ai gwamnatin aka ce ga matsala da yake hana kaza yayi duk da cewa kaza na da amfani, to gwamnatin sai ta zo ta ga za ta warware wannan matsala don abin ya amfana da kasa duka.
Wasu ƴan Najeriya da suka ci gajiyar hukumar nan ta USAID da shugaban Amurka Donald Trump ya rusa, abinda kuma suka ce zai haifar wa kasashe masu tasowa da ita kanta Amurkan da mai ido ba.
Ina na walara Abubakar Sile, a matsayin wacce ta taba cin gajiyan USAID, gaskiya suspending in activities din su ba karamin koma baya zai kawo mu kasar ba, saboda a gaskiya suna kokari kwarai wajen hanyar inganta ilimi, kuma yawancin wanda suke tallafa mu ba wai masu hannu da shuni bane, yawanci ayyukan dalibai suke dubawa, duk wanda suka ga aikin shi yana da chance na ya improve development a yankin sai su dauke shi su kai shi kasa waje ya samu horarwa, wanda in ya dawo gida ma suna bukatan kuma ya horar da yan gida. So kaga kaman training the trainers kenan, za su kwashi daliban su je su horar da su, in daliban suka dawo su ma za su horar da wayanda suka tarar a gida Najeriya. So kaga tsayi da ayyukan su gaskiya ba karamin koma baya zai kawo ta fannin ilimi a kasar ba, banda ma ilimi in ka duba yawancin ayyukan da ake yi a ministries din mu ta fannin gonan ne, ta karatun ne, ko ta hanyar data ne, ma data collection. Aka kasar mu ba mu da structures a kasa na taking data da sauransu, su service duk wayannan organizations din suke daukan wayannan data, kuma ba da za a yi tsari na ci gaba ba tare da an kalli abin da ya faru ba.
Da wasararo saboda ƙarancin lokaci, a nan ne kuma shirin namu na wannan mako zai daga aya a madadin jami'ar da ta bada umarni da kuma daidaita shirin Julie Leather Pressure na ku baban ya sprint ke cewa huta lafiya.
Shan hakika ba da tangarda ba, kalbi marar ilimi abun rainawa, himma da kwazo kokayen mushinku jama'a kiran mu nake bisa dagewa bisa tattalin neman sani kowanne.